أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 360 4145 ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 28 ga watan Rajab na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 19 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. Kuma kamar kullum lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalle Mo'oyan babban malami a tsangaren nazarin shara da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke bamu dama domin amsa ce da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ne kuma sunana Anas Sidir Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu sai ku biyo mu hakan kuma Allah ya sallama da masu sallama
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jai kai sai zamu shiga cikin tambayoyin naku inda mallan tambaya ta farko take cewa mutum ne yake aiki a asibiti to sai mara lafiya ya zo domin wata matsala to sai shi mara lafiya yake cewa baya so ya yanki katin ko kuma shi ma aikacin ya nuna masa ba sai ya yanki wannan kati ba ya yi masa aikin kuma ya rike kudin da shi mara lafiyan ya biya shi ne ke tambayar ya matsayin wannan kudin da ma'aikacin ya karba.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka'ida shi ma'aikaci a asibiti gwamnati ta dauke shi dan ne yawa mutane aiki ta kuma ta biya shi akwai abubuwan da ila ake karba daga hannun mutane domin a kara inganta ita asibitin kuma inganta ayyukanta ko kuma a tallafa wa ita kanta gwamnati cikin abin da take kaddamarwa na hidima ga mutane a wannan asibiti. Saboda shi dai idan mata yayi yana da albashinsa da za a bashi ba a yadda ya rika karɓar kuɗi a gurin marasa lafiya ba a nan cikin asibiti don ya yi musu wani abu. To idan ya yi haka kaga ya saba wa ka'idar aikin da aka ɗauke shi kuma ya karɓi wasu kuɗaɗe wanda ba haƙƙinsa ba. Kuɗaɗen da duk abubuwan da zai karɓa wajen aikin a nan abin da kusan kuɗi ne na asibitin ita kanta kuma wakila da wannan kuɗaɗen da ake karɓa ake inganta wasu abubuwa na aikin asibitin ake gyara wasu abubuwa da suka lalace ake sayan wasu abubuwa da ake buƙata ake rage wa gwamnati wasu nauyi-nauyi na wannan asibitin. Don ya zanto mutum zai riƙa yin haka ya rika karɓar kuɗi daga wajen fashion yana duba shi yana sawa a jikinsa kaga wanda zai gurgunta ita asibitin zai gurgunta aiki kuma daga baya ba shi albashinsa har ila yau. Wannan ba daidai ba ne in ya karɓa haka ya karɓa abin da ba haƙƙinsa ba wajibi ne mai da wannan shi na susun ita wannan asibiti.
To sai wani yake cewa malam mutum ne ya gina makaranta ya ba da ita fi sabilillahi yana kuma ɗaukan ɗawainiyar malamai da ɗaliban makarantar. To bayan yara su sai mutanen unguwa suka kasa rike makarantar har ta nemi lalacewa to sai wani ɗan'uwansa ya karɓe ta ya buɗe karatun boko a ciki yana ɗaukar nauyin masu karantarwa yana biyan su daga kuɗin makarantar da yake karɓa. To daga baya sai aka fahimci cewar ya bawa shi wannan mutumin da ya samar da makarantar ya bayar da ita ne fi sabilillahi amma kuma su magada ba su da halin ɗawainiyar makarantar su kuma jama'ar unguwa sun kasa rike makarantar shi ke tambayar ya hukuncin yake na ci gaba da shi wancan na gudanar da makaranta.
To shi wakafi duk abin da aka ce an bayar da shi wakafi wato gashi nan an bayar da shi fi sabilillahi don a amfanar da wasu babu wasu wani rukuni na al'umma don shi wanda ya bada wakafin ya ci gaba da samun ladansa. To wannan wakafi kamar yadda aka sani a hukuncinsa babu gado a cikinsa ba a sayar da shi ba a kyautarsa sannan kuma za a kula da sharaɗin shi mai wakafi matuƙar dai sharaɗin da nasa ba ya saba doka ba ne ko kuma ba zai tabbata ba. Idan wanda ya bayar da wuri ko ya gina makaranta ya ce gashi nan a yi karatun musulunci a ciki ma'ana karanta alqur'ani, a karanta hadisi, a karanta sirar manzo sallallahu alaihi wasallam, a karanta fiqh, a karanta harshen larabci, misali wadannan abubuwan yace yana son yaga ana yi a gurin, to ba daidai bane a canza masa wani farsa, a cire wadannan abubuwa a kawo su daban wanda ba dan su ya assasa wannan guri ya ba da shi wakafi ba. Shurutul waqifi wajibi ne a kula da su matukar dai ba an ga cewa sharadin da ya kawo ba sharadi ne da ba zai saba zai yi ba. Yana yi wa mai ba da wakafi ya ba da wani sharadi, sharadin da kuma zai yi tabbata. Kaga in ya zanto haka ne, to ana iya yin wani abu makamancin sa wanda ya yi kama da abin da yake so. A in wancan da barin a yi ba zai samu ba sosai, a yi wani abu da ya kama da shi don ya samu ladan da yake fatan ya samu. Saboda haka idan ya zanto kuma abinda ya bayar a wurin ya kasa amfani, an kasa amfanuwa da shi, to an yadda in akwai wannan rashin amfanuwa da shi a sayar da shi a je a assasa shi a wurin da za a samu wannan amfani. Wato misali mutum da ya gina masallaci ya bar shi waƙafi don a riƙa sallah a ciki, sai ya zanto wannan masallaci da ya gina inda ya gina kuma sai ya zanto jama'a gaba ɗaya sun tashi daga unguwar, ba kowa ta zama kufai, ba jama'a, saka ba a sallah a gurin, sai halatta a sayar da shi a je wani guri can inda jama'a suke a kuma sayin wani fili a gina wannan masallaci a gurin da mutane suke gaba da sallah, ya ce wani samun ladan da yake so ya samu. To haka nan yanzu ita wannan makarantar in ya zanto waɗanda aka dora alhakin kula da ita sun kasa riƙe ta, to ko dai a canza su a kawo wasu waɗanda za su riƙe makarantar don ta ci gaba da aikinta kamar yadda shi wanda ya asasa makarantar yake nufi, ta ci gaba da ba da wannan ilimi da shi yake so ga ya bayar a cikin al'umma, a kawo wasu waɗanda za su riƙe waɗancan a cire su. In ya zanto kuma duk gaba ɗaya an rasa wanda za su yi abin, to ya halatta ga wanda yake da alhaki da wannan gurin, in ma sayar da shi zai sayar da shi, in ma boko za a je ko ma mai za a je a yi, in ma rushe shi za a yi wani gidan zama, ya sayar da shi a je wata unguwar da suke da bukata a gina musu da wannan kuɗin inda za su yi wannan karatun shi kuma su gaba da samun ladansa. Amma baya halatta wani ya zo ya canza ta kuma ya maida ita ga wata bukatarsa shi, kamar yadda mai tambayar ke cewa wani dan uwansa ya zo ya mayar da ita boko, ta tashi daga Islamiyya ta kuma karanta boko, kaga waɗancan darussan da ake yi shi kenan babu su. Sannan kuma yana karɓar wani abu babu tabbacin cewa abinda yake karɓa duk suna komawa kuma karanta, wataƙila ma buƙatunsa duka a ciki yake ya zama kamar kasuwanci yake da ita, wanda wannan haramun ne. Baya halatta a bar shi ya yi wannan, matuƙar dai gurin waƙafi ne. Sauraka idan mutanen da ake ganin ba za su riƙe ba za su iya riƙe ba, kuma babu wasu wanda za su riƙe, ko kuma mutanen unguwar sun zanto ba su da buƙatar ta, to sai a sayar da ita a je wata unguwar inda za a samu waɗanda za su yi wannan abin, sai a sayi fili ko a sayi ginannen wuri wanda za su ci gaba da karatu. Wannan shi ne hukuncin waƙafi. Amma waƙafi ba a canza shi a maida shi wani abu, ko ya maida shi ya zama mallakar wani, domin yadda yanzu tambayar take nuna kamar ya zama mallakarsa sai yadda ya ga dama yake yi da abinsa a irin tsarin da ya ga dama, yadda tambayar ta nuna. Wato wannan ba halatta, kuma shi mai wannan waƙafi za su yi shari'a da shi a gaban Allah ranar gobe kiyama.
Sai wannan kusa malam shi ne yake da babbar waya, kuma ya fiye ta kusan tana da tsada ta kai wajen miliyan 1,200,000, ya ce amma kuma kasuwanci yake da ita, ya ce to idan ta cika shekara zai fitar mata da zakka ne saboda yana kasuwancin da ita.
Idan kawai na'ura ce da yake yin wasu abubuwa na kasuwancinsa a cikinta, wannan ba zai fitar mata da ita zakka ba, sai dai abin da yake samu ta hanyar kasuwanci shi zai fi zawa zakka, in har ya kai nisabi kuma shekara ta zagayo a kansa, to wannan shi zai wa zakka. Amma ita na'urar da yake amfani da ita wajen wannan aiki ba zai mutu zakka ba, kamar mutumin da zai buɗe computer center ne ya zuba kwamfutoci saboda bige-bige ko wasu yin abubuwa na zamani ko internet ko wani abu, in ya tashi fitar da zakka ba kwamfutocin zai yi lissafa ba ya fitar musu da zakka, ko mai yawan sa'a zai duba mai ya samu ya ajiye ta hanyar wannan sana'ar tashi ko abin da ya ajiye din ya kai nisabi ya kai nisabi kuma ya shekara daga kaiwa nisabin din nasa ya kuma shekara ya shekara to daga nan ne zai fita zakka amma wadannan computation gaba ɗaya ba su gaba zakka ba don haka wannan wayar tashi ba zakka akan ta sai dai akan abin da ta tara din ya kai nisabi kuma ya shekara
to ne kice mallam shin ya halatta mutum ya jinkirta sallar isha'i har zuwa 12 dare idan yana garin da babu masallaci a kusa da shi
to 12 dare yayi nisa yawanci 12 dare sai sun farko ya kare isha'i lokacin ta na muhtari ya kare daga sun farko ne na dare in har an je 12 galibi 12 za ka sun sun farko ya kare an shiga sulusi na biyu amma misali kai goma goma da rabi har 11 ma watakila ba dai da su da sun farko ya kare ba amma 12 yayi nisa
sai shi ko ne yake cewa mallam tambayar sa ita ce ya kamata mutum ya rika yin nafiloli da tahajjud da mace ta rika yin nafiloli da tahajjud ta saba yi a gida idan ta ji aikin haji ko umra
tana nufin nafilolin dare nafilolin dare wato sallar dare wanda ya halatta sallar dare ita ce witiri annabi sallallahu alaihi wasallam yana witiri ko da a halin tafiya yake kamar yadda yana yin raka'atayn fajri ko da a halin tafiya yake a wasu nusus sun nuna yana yin abin nan walaha salatu duha kamar hadisin ummu hani ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar raka'ata kus a gidanta a makka a lokacin fatuwar makka daga wannan sallar shi sun ci sallar duha ce sallar walaha ce saboda waɗannan nafilfilu ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su ko da a halin tafiya ne amma baya gare su annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wasu nafilfilu na rawatib misali baya yin nafilin ratiba ta kafin sallah da bayan sallah da ake yi annabi baya yin su a halin tafiya saboda in sallar dare take nufi wannan babu laifi sallar dare ita ce witri ita ce qiyamul layl wanda ya halatta ta yi ko da lokacin aikin haji idan ta yi sallar dare ba ku komai
to sai ta kuma da take ce mallam kayan baccinta na da take sanyawa suna dauke da hotunan katun a jikinsu shin ya halatta ta rika yin sallah da su amma yawanci ta ce ta fi yin sallar dare da kuma sallar asuba da su din amma sai ta sanya hijabi har kasa wanda yake ma kusan jan kasa idan za ta yi sallar
to ba da biyan sassa ta ga mai kamar wata irbebi kin ga yau da wani kayan kaya mai katon samu wanda babu katon din ga sunan da yawa wata sa kaya mai katon kan tana shakkar yaya sallata take ta ya halatta ba ta halatta ba me yawa zafi haka irin kaya ne sun zama wata larura dole ta sasu shi zane da wani abu mai rai ba a san ana amfani da shi ko da astra ne ba ballanta na ke babba da kirki zaune kina sa yara ne a ce da sauki ana iya sassauci ga yaro karami abinda ba a yi sassauci ga mace ga mutum wanda yake mukallaf balagagge ba saboda haka sai ki canza kaya don ki samu nutsuwa a cikin sallar ki ma'ana ki ji cewa ba ki yin wani abin da zai rika yi miki kai tsaye a cikin zuciya da ba ya ribu ka ila ma la ya ribu kamar abin da zai masa samu yake sa maka shakka ka rike abin da ba babu shakka a cikinsa saboda haka ki canza kaya ya fi akan ki ci gaba da sallah da kayan da kike kokonto sallar kiya take
to ne ki ta mallan shin a wajen sallar jana'iza mai bin liman zai rika daga hannu ne duk lokacin da liman yayi kabarorin nan hudu ko a kabbara farko ne kawai zai daga hannu
a kabbara farko wannan daman bil ijma ana daga hannu tashi sallar jana'iza kabbara harama farko ana daga hannu kabbara sauran kabbaroni guda uku da za a yi lokacin da ake bin liman akwai hadisi marfu'i zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi dan Umar amma bai inganta ba amma ya inganta daga Abdullahi dan Umar cewa yana daga hannunsa a duka kabbarori guda hudu ya tabbata ruwayi da daban-daban Imam Bukhari a cikin abin da a cikin littafinsa juz'u rafi'i da yadaini littafin da akan daga hannu ya kawo shi ta hanyoyi daban-daban cewa Abdullahi dan Umar إذا صلى على الجنازة كبر رفع إليه في كل تكبيرة صلى الجنازة كبر هنا لقاها الننسى ثبت أرواية النافية ثبت أرواية عبيد الله بن عمر لقى نافع لقى عبد الله بن عمر شوائنا إنك باية قريش كما أقوي وسلك تكين ما قباتا لك أنسامو شوى أكبروا ريب لهدو سنا لقاها الننسى سنوشكين تابعي إذن سقيس ابن أبي حازم إمام البخاري يا رويتو شوى ينا لقاها الننسى أقوى تكبرا إذن يي قيس ابن أبي حازم تابعين مخضرة tabi'ini wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ba kuma yayi zamani da sahabbai gaba ɗaya al-ashara bi washari da duka yayi waya da kaujan su ya tabbata da sanadi sahihi cewa shi ma kowace kabbara yana daga hannunsa haka nan banda shi akwai urwa kuma da imamu shafi ya faɗa akwai urwa ibn zubair akwai sa'id ibn musayyab shi ma duka kabarbarin sa yana daga hannu da waɗannan dukkan su tabi'ai ne urwa yana daga cikin manyan fuqaha'u na Madina shi ma sa'id ibn musayyib yana cikin manyan fuqaha'u bakwai na Madina shi ma kowace kabbara daga hannunsa haka nan banda shi Umar ibn Abdul Aziz shi ma ya tabbata cewa yana daga hannunsa kowace kabbara banda shi har ila yau akwai Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im shi ma tabi'i ne shi ma ya tabbata riwayar Imam al-Bukhari da Ibn Abi Shayba cikin littafin al-musannaf al-bayhaqi a cikin sunan al-kubra da sun kawo cewa wannan yana daga hannunsa Nafi' ibn Jubair haka nan baya ga shi makhul wa abdullahi shami daga cikin manya-manyan malamai na hadisi a sham shi ma ya inganta cewa yana daga hannunsa kowace kabbara a sallar jana'iza banda shi akwai al-imam az-zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi ma yana cikin manyan malaman hadisi na Madina cewa shi ma a kowace kabbara yana daga hannunsa daga cikin masu wanda aka rubuta akwai Wahab ibn Munabbih shi ma daga cikin malaman tabi'ai so athar da dama sun zo daga magabata masu salaf wanda Imam al-Bukhari ya kawo su a cikin littafinsa na raf'u al-yadayn fi as-salah hakanan ibnu abi shayba a cikin al-musannaf hakanan al-bayhaqi a cikin sunan al-kubra hakanan a cikin littafin sa ma'rifatu as-sunan wal athar duk sun kawo wadannan ruwayoyi daga wadannan tabi'ai cewa suna daga hannunsu daga abdullahi dan umar cikin sahabbai cewa suna daga hannunsu yayin da suke sallah ko wace kabbara ko wadannan sun isa su nuna cewa daga hannun ba laifi bane kuma yana daga cikin abin da magabata suke
to sai wanda yake cewa mallan tambayarsa ita ce menene asalin sunan nana a addini da kuma dalilin da yasa ake sanya shi a jikin dewa daga cikin sunayen mata kamar irin nana Khadija da nana Aisha da sauransu
to wannan ina ga ba tambaya tambayar ba ta bace tambayar ta masana al'adun Hausawa adabin Hausawa tarihin Hausawa ko Hausa da Fulani Hausa Fulani su ne kamata a tambaya aji mina nan take nufi kuma ina suka samu ta a mai tarihin kalmar nana din me take nufi a cikin yaran ko Fulani ko Fulatanci ko Hausa ina ga su ne kamata a aika wa tambayar ban san ni ma inda sau asalin ta yake ba
to ne ke ta mallan wata mata ce yar Kaduna aure ya kai ta birnin Gwari yace to matsalar da take samu da mahaifiyarta shine idan za a yi wata hidima a gida sai mahaifiyarta ta tace lallai sai ta je kuma mijinta ya ce idan ta tafi duk abin da ya faru da ita ba ruwansa shin take tambayar mallan da Allah ya za ta yi
to ya kamata ita uwar a sanar da ita ta fahimci haƙoƙin miji akan matarsa da ita kuma haƙoƙinta akan ƴarta uwa wato lokacin da ƴarta ya aure ta shiga gidan mijinta to duk wani umarni da hani wanda ya shafi rayuwa ta yau da gobe daga wajen mijinta za ta ɗauka in za ta yi fita za ta je wata unguwa mijinta ne mai ba ta izini ba iyayenta ba saboda haka ba ta da hurumin wato ita uwar ba ta da hurumin ta rika aika wa ƴarta cewa ta zo guri kaza ko su zo za ta tafi biki ko ana biki ba hurumunta ba ne ba ta da wannan hurumin yanzu wannan yana ƙarƙashin mijinta ne mijinta shi ke zaune da ita shi ke da buƙatar ta a sanda yake buƙatar ta za ta sa ta aiki zai za ta ɗebe masa kewa duk shi yake da wannan damammakin tare da ita sannan kuma duk wani alhakin kula da ita da shige da fitin da duk an kula masa ne ba iyayenta duk ya bar iyayenta ya koma kansa saboda haka wato wayefesa tana can mata wata wani gari wata uwa duniya neman ta zo za a yi wani biki ba tare da mijin ya yarda ba wannan ba daidai bane kuma galibi irin wannan yakan jawo aure ya mutu yayin da mutumi ba mai hakuri bane ba mai kai zuciya nesa ba sai kaga ya sako musu iyar kuma ta zama musu jangon kuma su zo su yi ta da nasu saboda haka ya kamata ita uwar a sanar da ita cewa ba haƙƙinta bane ta rika neman iyarsa ta zo wani biki ko wani abu duk nisan guri ce sai ta zo ba ta da wannan hurumin kuma izini gurin miji ake neman shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nuna cewa miji shi yake ba wa matarsa izinin shiga da fice ba uwarta ba sannan ana iya samun wasu wanda za su yi magana da ita uwar ta mahaifinta yana nan ta gaya wa mahaifin domin ya nuna uwar cewa ba haka ake yin abu ba baya nan da rai ta samu wasu wanda suke manya wanda za su ɗan ja hankalinta su nuna mata cewa yadda take yi ba daidai ba ne ko a shari'ance ba ta da hurumin da za ta saba wa mijinta ta bi mahaifiyarta a cikin wannan al'amari sau haka miji shi ke da haƙƙi in ya ce ba za a je ba to ko da uwar ta ce a je ba za a je ba ba ta da haƙƙi akan wannan sau haka ita wannan mai tambaya ta kula da haƙƙin mijinta da yake kanta shi za a tambaye ta akan wannan matsala ba za a tambaye ta cewa uwarta ta kira ta ba ta je ba za a tambaye ta cewa mijinta bai ba ta izini ba ta je ko ta je wanda mijinta ba da yardarsa ba wannan tambaye za a yi ta haƙƙin Allah shi yake gaba dokar Allah ita ce gaba da dokar kowane mutum
to ne ke ce mallam shine sai rigar sanyi ta fata to sai daga baya yake tunanin cewa idan fatar ta mushe ce ko kuma dabbar da ba a ci ce ya hukuncin sallah da wannan rigar
to sai daina sallar da ita tunda har yana shakka wace irin fata ce mai kyau ko fata ce mara kyau fatar mushe in aka jeme ta ta tsarkaka a bisa ƙauri wanda ya kira jiki tana tsarkaka amma fatar abin da ba a ci nan ba a sallah akan ta abin da aka haramta cin sa ba a sallah akan fatar zaki ko fatar jaki ba a sallah akan ta da ita saboda ka in ya zanto fatar abin da aka hana cin naman sani yana da shakka to ya bar abin shine abin da ya dace saboda ka in ya riga ya yi sallah daga baya shakku ne zo masa shi kira sallah da ita baya ta riga ta tabbata amma kai ya sake yin sallah da abin da yake shakkar mai tsarki ne kuma mai zafi bane
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam a koda yaushe idan ya tada sallah sai ta tunanin abubuwa daban-daban na rayuwar duniya yace yayi dina amma abin yaki mallam abin da yake kara bashi tsoro shine ce tunanin baya zuwar masa sai ya fara yin sallar shine yake su mallam ya faɗa masa yadda ya kamata yi
dama shi dan haka yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan aka kira sallah shedan sai ya juya a guje yana ta tusa haka zai gudu sannan aka gama kiran sallah sai ya kuma ya dawo in aka yi ikama sai ya kuma juya a guje ya ruga idan aka gama ikama aka shiga sallah sai ya dawo sai ya riƙa cewa mutane waswasi yana cewa mutum a zuciyarsa tuna abu kaza saboda wannan shi wannan waswasi daga shedan ne shine alladhi waswasu fi sudurin nas shine koyaushe ke mutane waswasi shi yasa mutumin da yake shiga sallah to ya kamata ya halarto da ubangiji subhanahu wataala cikin sallarsa ya halarto da girman sallar ita kanta ya halarto da cewa a gaban wa yake sallah halarto da wadannan a cikin abin a cikin zuciya za su zama masa wani abu sinadari da zai yaki wancan waswasi da shi ya yi sallah a wurin da ya san cewa babu abin da zai ja hankalinsa ya yi sallah in limami ne yake bi sallah ce ta bayyana karatu ana karatu ya riƙa bin karatun yana tadabburin abin da yake karantawa ya sa yake san wani lokaci sallah a bayan mutum da yake da daɗin murya da daɗin karatu saboda muryar tashi da karatun da yake zai ja hankalinka zuwa ga abin da yake karanta ka yi tadabburi zai magance maka waswasi ya riƙa yin sallah cikin jam'i sallah watakila shi kadai zai iya haifar da wannan waswasan ya rika karuwa ko shi daya rika samun damar waswasan shi sabani in cikin jami'i yake ko yaushe yana jin mutum daya a daman sa da gun sa watakila gaban sa akwai mutane da bayan sa akwai mutane waɗannan za su iya taimakawa ya zanto ya rika shuurin ko yaushe a cikin sallah yake saboda mutane da ke gaban sa da bayan sa da sauran su sabani in shi kadai ne zai iya shiga wani yanayi da zai makara da abin nan sannan kuma yi ta addu'ar Allah subhanahu wataala ya tabbata masa da zuciya akan addinin sai ya kawo masa dukkan wasu abubuwa da za su iya dauki hankalinsa.
To sai wani ke ce malam menene hukuncin wanda ya kara sura a rakawai bina sallar azhar da la'asar na karshe?
Babu komai ya tabbata a wasu daga cikin ruwayoyi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wani abu na sura ta alqur'ani a rakawai bina karshe. Saboda haka in ya karanta wannan babu maganar ƙari a cikin sallah sunna babu komai.
To ne ke ce malam wanda ya ce assalamu alaikum madadin Allahu akbar a cikin sallar sa ya hukuncin wannan sallar yake?
To ka'ida duk mutumin da ya ƙara wani abu da suke faɗa a cikin sallah wanda ba jinsin karatun Qur'ani ba kuma jinsin sallar kansa ba ba tasbihi bane a gurin da ake tasbihi ba addu'a bace abinda ake addu'a wani abu ne ya ƙara ba alqur'ani ba ko zai sujjada ba'da salam saboda ya ƙara wani abu cikin alqur'ani sannan in ya bar kabbara a gurin al'imma al-thalatha bin al-imamaina fiqhu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i kabarbarin da ake yi na al-intiqal daga wannan rukuni zuwa wannan banda kabbara harama ita kabbara harama wannan rukuni ce bil ijma mutun ya batta to bai da sallah ba abinda zai iya mai gurbinta amma kabbara da zaka tafi ruku'u da kabbara ka tafi sujjada da kabbara ka dago daga sujjada ko ka dago daga sujjada zuwa tsayuwa wannan kabarbari da ake kira takbiratul intiqal to a gurin al'imma salasa duka suna cewa sunna ce ba wajibi ba gurin Imam Ahmad yana ganin wajibi ne idan mutun ya batta sai ya yi sujudu sahwi sai ya yi sujjada ta taraf kanwa a gurin waɗannan a'imma kamar yanzu ga Imam Malik in ya bar kabbar bari biyu ko fiye da haka yayi kuma ya kuma bari sau biyu to shi kuma wannan zai yi sujjada qabla salam zai sujjada kafin sallama saboda shi yanzu wannan surar da ya bayar yayi ƙari na ya faɗi wani abu ya bar kuma kabbara ɗaya saboda haka zai sujjada ne sujjada ce ba adi ba kamili ba saboda kabbara guda ɗaya ce bari ba bi ba.
To ne ke cewa assalamu alaikum tambayar sa ita ce hukuncin mutum ya zabi wuri kullun a masallaci nan yake zama har abin ya kai in wani ma ya riga shi zuwa masallacin ya zauna sai mutane su ce wanda ya zauna din akwai mai wurin ya ce lokacin har sahu na biyu ake fara kafawa alhalin sahun farkon bai cika ba saboda shi shi menene hukuncin haka?
A ka'ida ba a wato bukin din guri a masallaci ce ga wannan baya nan bai zo ba amma masa bukin ka'ida ba a wannan wanda duk ya riga zuwa shine a hakuri shi ya fi cancanta ya zauna gurin in ya zo ya zauna wani abu ya tashe shi ya je zai yi wani abu ya dawo to a haku shi ya fi cancanta ya kuma zama a wurin da yake zauna a kurkuku ko da wani ya zauna to a tashe shi ce ya riga ka zama ya fita ne jaddada alwala ko ya fita ya karɓo saƙo ya dawo na ka ka tashi ka ba shi wurinsa amma in ba haka ba to wajen kowa in ya zo wanda ya samu wuri shine wurinsa sai dai in akwai wata hikima watakila ta wani wucin gadi ba wai ta koyaushe ba a ce misali akwai wani ba zai zo za a tarbe shi a ci to a bar masa wannan wuri in ya zo ya zauna wannan kaga shi ma kai ya zama wani abu ne da kullun yana zuwa masallacin kullun an masa wuri a nan tana yiwuwa ya zanto akwai wani malami da yakan zo gurin karatu a bashi guri saboda in ya zauna a gurin karatun yana amfani da mutanen da suka zo karatu shi ba na dan an bashi wuri shi ba lokacin sallah ba lokacin karatu lokacin sallah ne za a yi sallah ba tare da an rike wannan gurin ba amma kamar lokacin karatu za a iya bashi wuri saboda maslahar zamansa a gaba zai amfani da masu sauraro amma masallaci a ce ga wannan wurin wani ne ko ko bai zo ba sai dai a hakura sai in an tabbata an tashi sallah bai zo sannan za a tsaya wurin nan ba ba daga cikin sunna
to ne ke tamalan shi ya inganta cewa hasada kana uku ce akwai wanda take fidda mutum daga addini akwai kuma wacce take haramun sana akwai wacce take makarin
to ya danganta da irin hasadar mutum in mutum ya hasada irin ta iblis za ta fidda shi daga addini abinda ya kashe iblis shine hasadar da yayi wa annabi adam wanda har ta kai ya fita daga dukkan biyar dokokin Allah subhanahu wataala ya yi watsi da dukkan abin da Allah yake bukata da gare shi inna iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin ce asjudu liman khalaqta tina to wanda kai shi da tabo shi zan yi masa sujada inda hasadarsa ta fito karara inda yake cewa a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا أن يفتو لك حسد سقرارا كان أرأيتك بكغنك ونن لك كرما أكينا ما كفاش وتدرجة كفيفي تاشا أكينا كغن إتجي حسدا أجيت أنك جنكرتان ذبتا ذرية سرا فأقول ذي حسد إلي ونن وحسد إلي تيهودا النبي صلى الله عليه وسلم an bashi sako ya zama manzo a cikin larabawa ya fito su kuma suna tunanin cewa annabin karshe zai fito a cikin yahudawa sai bai fito a cikin yahudawa ba saboda haka sai suka kafirce annabin sallallahu alaihi wasallam shi gayi masa to gudu da sun san annabin Allah ne ya arifuna kuma ya arifuna abna'ahum amma saboda hasadan da suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai zanto sun kafirce masa to da hasadar da za ta kai mutum zuwa ga aikata kafirci amma shakka wannan hasada ce za ta kafirta shi hasada kuma da take kawai kaga wani abu na ni'imar Allah a jikin wani kake bakin ciki ya akai ya samu ina ma bai samu wannan abu ba wannan haramun ce kuma ya kabira ce daga cikin kaba'ir ba ta fitar daga mutum daga musulunci ba amma dai kabira ce babban laifi akwai hasada take mai kyau ita ce laraba suke kira gibta ita ba a kiran ta hasada kalma ce bina akwai inda annabi ce la hasada illa fi isnatayn babu hasada sai a cikin abu biyu to kaga aka kira ta hasada to hasada ce mai kyau waɗannan abubuwa guda biyu hasada ce mai kyau ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutumin da Allah ya bashi dukiya yake kuma ciyar da dukiyar nan tashi fi sabilillah ka rika tunanin ina ma kai ma Allah ya baka dukiya kai ma kai yin abin da yake wannan sunan ana kiranta gibta amma ana da sunan sai kiranta hasada amma kuma ta halalce ba wai kana fatan ya rasa ba kai ka samu a'a kana fatan kai ma ina ma ka samu matsayi irin nashi kai aiki irin nashi da mutumin da Allah ya bashi Qur'ani yana karanta shi ba dare ba rana kai fatan ina ma kai ma Allah ya baka Qur'ani irin wannan to wannan in akwai wata hasada da ta halatta ita ce wannan amma duk wata hasada da ake yi haramun ce ba san wata hasada sunanta makaruhiya ba ban san ta
ba sai ne ke ta mala menene hukuncin yi wa mutum lakabi da ya salam saboda yana yawan ambaton kalmar sai mutane suke kiran sa da haka shin ya halatta
to salam ne sunan Allah ne salamul mu'minul muhaimin sunan Allah ne assalam ita wanda za a kira shi da bawan Allah ce abdussalam misali ya ce ya salam ya salam ya kamar ya ce ya Allah ko ya rahman to kida saboda maimaita yawan fadarta sai ake ce masa ya salam masu ce masa ya salam masu nufin shine salam to sai nufin me yawan fada ya qaila ya salam ya me yawan fada ya salam shine abinda bana jin wai suna nufin shine assalam din suna nufin me yawan fadar ya salam ga mai yawan fadar ya salam ga ya salam tun ma'ana ga mai yawan fadar ya salam na maganar sa yana jin ne su masu kiran shi din hakan suke nufi ba wani abu ba amma dai in ya zama na akwai shi ba sai su daina su kira shi da sunan sa ko kuma su kira shi da lakabin da yake su kira shi da shi
sai ne ke chamalan yan hanafiya suna da ra'ayin rashin bayar da aure ga yan shafi'iyya chamalan shi ma imam shafi'i yana da irin wannan ra'ayin
to abun ba wai ya samu asali ne lokacin Imam Shafi'i ba ko lokacin Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa bai zamani da Imam Shafi'i ba almajiran sa ne suka yi zamani da Imam Shafi'i almajiran nasu Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani dan ko Abu Yusuf bai hadu da Imam Shafi'i ba. Saboda a lokacin su manyan babu wani rigimar, daga baya ne almajiran su suka tsirar da wannan rikici a tsakanin su saboda matsalar aqida ta ana mu'minun insha Allah. Su Shafi'iyya sun yarda mutum ce ana mu'minun insha Allah. Su kuma wancan suka ga in kace insha Allah kamar ba ka da tabbas ma cewa kai mu'mini, ka kayyade da abin da ake na imani wanda yake shakka a cikin imanin sa ba mu'mini bane. Imani ana son ka yi shi da jazumi cewa eh kai mu'mini ne, amma in kace insha Allah to kamar kana togaciya akan abin da ya kamata ya zanto babu togaciya a ciki. Wannan matsalar ita ce ta shigo da batun shakkar imanin mutum ko shakkar musulunci sa har a ce ba za a bashi aure ba. Bangaren ƴan Shafi'iyya su ba su da shakka akan imanin ƴan Hanafiya bari su hana su aure saboda wannan. Su ƴan Hanafiya su suke da shakka akan imanin ƴan Shafi'iyya. Shi ba wannan wani abu ne da ya faru a wata fatara ta zamani da ta lokaci wanda ra'ayin riƙau na mazhaba yayi ramari yayi karfi har ta kai ma ana irin wannan tattaunawa cewa ya halatta wacce take ba Hanafiya ta aure wanda yake ba Shafi'i, duk dai na ce ana mu'min insha Allah. Wannan yana nuna cewa bai da tabbaci akan imanin sa kaga ba mu'mini bane kenan ya halatta ta aure shi. To wannan lokacin da ake wannan cece kucin ne har aka samu wannan fitowar ta wasu daga cikin masu ra'ayin riƙau, amma ba wai a lokacin Imam Shafi'i ya aka samu wannan babban tana ce shi ma Shafi'i yana da wannan ra'ayin. Shafi'i bai da wannan ra'ayin, Abu Hanifa ma bai da wannan ra'ayin. Daga almajiran su ne da lokacin da ilimin ya yi rauni kuma san zuciya ya shiga bukatun wasu daga cikin malamai.
To sai wani ka ce mallan tambayar sai ta ce yana azumin kafara ne na kwanaki 60, to sai azumin watan Ramadan ya riske shi kuma yana so ya yi azumin 6 Shawwal na bayan Ramadan, shi ne ka ce mallan shin ya zai yi su bisa sunnar manzo?
To wanda yake azumin kafara, wanda yake azumin kafara zai yi azumin shahrain mutatabi'ain. Idan har Ramadan ya gito to zai yi Ramadan, zai dakata da wannan azumin. Da zarar aka ce Ramadan ya tsaya gobe azumin Ramadan ne to zai tashi na Ramadan har zuwa lokacin da za a kai ƙarshen sa. Zai sha ranar sallah, ranar sallah haramun da mutum ya azumi a ranar sallah, amma kashe garin sallah zai ci gaba da kafara. Mutum wanda yake da azumin kafara akan sa babu magana kuma sai ta Shawwal. Yadda ake bin ka bashin azumi na wajibi ina kai ina tsayawa kai azumin da yake na nafila, saboda ka babu maganar ya yi sun Shawwal. Zai yi na Ramadan daga farkonsa zuwa ƙarshensa zai shara na sallah haramun da yake azumi na sallah kamar mace ce al'adarta ta zo. Inda mace ce take azumin kafara al'ada ta zo mata to za ta sha. To haka nan shi ma ranar sallah an haramta yin azumi a ciki, to ranar sallah zai sha amma kashi garin sallah zai dora ya ci gaba da wannan azumi na kafara.
Sai wannan yake cewa mallan tambaye sai ta ce idan yayi ta maimaita ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a matsayin yana neman Allah ya biya masa bukatunsa yayi daidai?
Wannan labari ne, khabar ne, ba insha bane, ma'ana ba roƙo bane, yana faɗar abinda ya yadda da shi ne. Kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai ne muke neman taimakonka, to kuma sai ya insha'i daga nan to ya Allah ina neman taimakonka, Allahumma inni astainuka fi kaza, Allah ina taimakonka akan kaza. Amma kawai yayi ta bada labarin bai addu'a ba, to ta addu'a insha'i kana roƙo ne kana nema ne a gurin Allah subhanahu wataala, kana cewa ya yi maka kaza ya baka kaza ya kare ka daga kaza, wannan ita ce addu'a. Amma in kana bada labarin cewa Allah kai nake bauta, Allah kai nake neman taimakonka, anji haka ne, to wani taimako yanzu kake so, baka ce komai ba. Sai kai ta maimaita labarin amma baka kaddamar da bukatar ka ba, to nan ba a cakar ya addu'a. Ita iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba addu'a ba ce.
To sai wannan yake cewa mallam ko kuma take cewa ta saba takan tashi da asuba tun kafin kiran sallar farko, to takan yi nafila raka'a biyu kafin a kira sallah sai ta yi sallar asuba idan. Shi take cewa shi mallam idan ta makara ta tashi ana sallar asuba a masallaci, shin za ta iya yin wannan sallah ta nafilar raka'a biyu kafin ta yi sallar asuba ko kuwa sai dai ta yi sallar asuba kawai nafilar ta wuce ta?
tana nufin rakatai alfajiri tana nufin rakatai alfajiri za ta iya yi to wanda ya farka zai yi sallah asuba ta yi zai iya farawa da rakatai alfajiri ko da kuwa an yi sallar asuba zai fara da rakatai alfajiri sai ya yi nafila sai ya yi sallar sa sai dai idan ya zanto lokaci ya kure ta yadda in ya tsaya yin rakatai alfajiri rana za ta fudo ana lokacin da yake da shi da yayi saura ba zai ishe shi yayi rakatai alfajiri ba rak'a biyu ya dawo kuma yayi sallar asubahi in ya zato lokacin rana za ta hudu dan lokacin da ya rige ba yawa to sai yayi sallar asubahi din ya bar ita rakatai alfajiri din amma in akwai dama kafin wannan to zai yayi kuma yayi sallar sa
to sai wannan take trashin mallam ya halatta mace ta yi karatun alqur'ani kanta a gude
eh babu komai ba wai yana daga cikin sharadin karanta alqur'ani sai mace ta rufe kanta musamman ina dakin ta take a gidanta take ba a cikin gurin da bai halatta ta zauna kai bude ba dan ta yi karatun alqur'ani kanta a gude ba wani abu
wannan shi kuke cewa mallam mutum zai iya sanyawa a buga masa alqur'ani juz'i da hoton jariri ko sunan sa a jikin bangon alqur'ani ya raba a ranar sunan yaro
wannan ba da cewa ya kamata mu yi wani abin da yake akwai girmama alqur'ani akwai darajar alqur'ani akwai bawa alqur'ani qudsiya wato cewa wannan wani abu ne mai tsarki na ibada amma mutum yayi ya sa abu alqur'ani a sa hoton yaro a ciki wai saboda kamar wani abu na duniya na bai dace ba in alqur'ani zai yi ya bayar sadaka fi sabilillah me ba nasa sunan sa kana so kai wani abu da Allah subhanahu wataala zai karba ya baka lada me yana sa sunan ka ji ko sunan wani yaron ka ko wani abu da an gani a ce ai wannan wani ne ya raba ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu ya mutum wanda zai ba da sadaka ya koye sadakan nan har ya zanto ma hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na da bai bayar ba so wallanta na kuma akai ga sa hoto ta jiki daga wannan bai dace ba wannan abu ne na duniya wanda ba masu yin shi ba wai Allah suka nufa ba in Allah aka nufa to ayi sadakar in ba ka so ka raba alqur'anin ne dauko alqur'anin ka raba su ba tare da ka dambara suna ko hoto a cikin su
to ne yake cewa mallam shin ya halatta a siyar da magi ta kasar waje magi irin yar kasar wajen
ta magi an hana cin kudin ta ba ce yar gari ko yar waje ba duk magi annabi sallallahu alaihi wasallama na an akli thamani sinnaur ai kai da hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a ci kudin magi saboda bai ce magen gida ba ko magen waje ko kowace magi da sunan ta magi haramun ne ka sayar da ita akwai abubuwan da masu amfani wadanda kafin yanzu kamar kare da ake trainer kare irin na police misali ko kare wanda yake na farauta ko na gadi wanda yake wa trainer wanda watakila wanda zai samu karen ya kai shi sai ya biya kudin wadanda za su yi masa training din nan sannan sai ya zama ya koyi wannan training din to sannan a zuwa ce za a ana bukatar sa to kaga wannan malami sukan ce kan iya sayarwa ba wai ka sayar da karam bane ka sayar da training da ka bashi ne tunda kai ma kudi ka biya aka bashi wannan training ko kuma kai ka zauna ka bada lokacin ka bashi training to kana iya karbar kudi saboda wani abu zai mai amfani shi ma training din da nake magana training mai amfani kamar router ko gadi ba wai training na ka koya masa wasu wasanni ba ya hau nan ya dare ka kira shi ya zo ka ce tafi wannan duk bai da wani amfani wannan wani shakata ne da wasanni ka ce wannan training ne da ka koya masa za ka karɓi kuɗi a kansa yana nufin training da za ka yi masa ya zama mai amfani zai abin da yanzu a cikin na ga wasu hotuna wannan girgizar ƙasar da aka yi na Turkiya irin ɓerayen nan ɓeran dinka ɗin nan a cikin su ashe akwai wanda an yi wa training na shiga rami idan akwai wani mai rai ko kuma wata gawa an sa musu na'ura a bayan su duk an daddaura musu na'ura a bayan su ana sakin su suna shiga ramin su ana samun sakonni daga wajen su to kaga waɗannan beraye watakila sai da aka kashe kuɗi akan wannan samun wannan abin nan bandan saya suke ba normal bera ne kawai bukatar da ake ya shiga dan ita wannan na'ura ta aiko da wani signal ko da beran daga lokacin da ba zai kara amfani ko ko wani bera ne na musamman da ake wa training to kaga ana in training aka yi masa na musamman wanda ake amfani da shi a irin wannan yanayi to kaga ya zama wani kadara in an ce a saye shi ba a ci rafi ne saboda ba shi aka saya ba manfa'ar ko wannan ta'lim da aka yi masa shi aka saya
sai wani ke tamalan mutum ne suke kasuwanci da shi to sai tura masa kuɗi dan a kawo masa kaya to bayan ya tura kuɗin sai mai kayan kici masa ai kayan ya kare sai an sake kawowa to kuma daga baya da aka kawo kayan sai ya ce kuɗin ya karu akan na dadin wanda ya tura masa sai ya yi ciko to shine ke tambayar malam kuma kuɗin ya dade a wajen sa dan Allah mai ne hukuncin hakan
to ban san yaya suke harkar ba tambayar ta shi mutum tura bin suke harkar ta su ba a ka'ida ta shari'a baka sayar da abin da baka da shi ko baka mallake shi ba ko baka da iko akan sa duk abin da zaka sayar da zanto kana da shi ka mallake shi kana da iko akan sa in an ce kawo zaka iya bayarwa ina iya zuwa sayi abu a gurin mutum misali mutum ne yake yin kofofi na gida ga karafunan nan ga kayan aikin nan mai ciniki ba shi kudin ya yi min kofa wannan kaga duk da ba kofar a lokacin amma na san dai yana yi kuma ga sunan watakila ya ba wasu ga kayan aikin nan ga ba shi kuɗi ko da ban ga kofar ba a lokacin na san in yayi zai kama wannan babu laifi ka ba mutum wannan kuɗi dan ya maka wannan amma mutumin da yake sayar da abu sai ya zamana ya kayansa sun kare da yake sayarwa sai ya je ya sayo sannan ya sayar to ba halatta wani ya zo ba kayan ya karbi kudin sa a zon ya sayar masa in ya je ya so ya bashi wannan baya halatta kuma shari'a da take toshe waɗannan kofofin irin wannan take gudu irin wannan san zuciyar yanzu kaga ya sayar maka kun yi cinikin abinda baka baya da shi ya karbi kudin ka sannan ya je can wajen sa ya je an kara kudi to kaga zai zo ce ka karo masa kudi alhalin shi cinikin aka riga aka yi shi an yi shi in riga na sai abu kaza abun ka har na baka kudi to baka da iko kuma dan kayan nan sun kara kudi kace sai na kara maka wani abu na riga mun yi ciniki saboda haka kayan na zan karba da tafiyata sai dai in na ga dama an maka ikala in ce na yafe maka wannan ciniki karbi kudi na to amma da yake kun saba wa shari'a wajen iya ka sayi abin da baya da shi ko ya sayar maka abin da baya da shi to shine ku samu wannan sabani in kuma a ka bashi kudin ne a matsayin sautu ba ba shi ne soyo maka ya kawo maka in yaje yaje kudi ya karu zai ga maka to amma anan kaga ba shi da wani kuma ribar da zai dora akan kayanka sai dai kai ka sallame shi in kana son ka sallame shi da abinda yayi na wahala ma'ana idan na ba mutum kudi a matsayin zai je kasuwa ya so min abu kasa to ba ya da ikon yaje ya so ya kara wani abu akan wannan kaya da su in ba shi wani kari a'a zai so in ma rage yayi sai ya kawo min canji na ya rage kuma wannan aiki da zasa shi shi kuma ya faɗa abinda zan bashi ko ni kuma in ce ga abinda zan bashi mu daidaita akan abinda zai karba amma ba wannan kudin nawa ne zai je ya sayi ya kuma ciri ba da su ba to shi yasa nace ban san a yaya suka yi cinikin ba idan ciniki ne na ya sayar maka abinda baya da shi kun ga tun anan kun yi abinda yake haramu ne kuma shari'a ta hana saboda gudun irin wannan
to nake ta malam mutum ne ya ware kudin da zai fitar da zakka kafin ya kai ga bayarwa sai wani iftila'i ya fada akan kaya wato na tasa dukiyar sai zama na gaba daya kudin sa sun dilmiye banda wannan kudin na zakka da ya riga ya ware shin zai iya rike wannan kudin a matsayin nasa ko kuwa ya bawa kansa zakka
ba na shi bane idan shi kudin zakka na wadanda suke masu haƙƙin zakati na masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alayhi wa fi riqabi har zuwa ƙarshen ba nau'i ko rukunin mutane takwas da Allah ya ambata saboda haka in aka ce mutum yana da dukiya lokacin zakkar ta ya cire zakkar to wannan abin da ya cire ba nashi bane na masu shi ne wajibi ya danka su ga masu shi saboda haka yanzu shi kudin sa sun salwanta amma kudin maskirai da ya fitar da zakka suna nan ba zai ta yi kamar ya fitar da mutane dukiyar su ne kuma ya da ya kwace ba ba da iko saboda haka kudin su ne zai bai musu da kayan su wata kila irin wanda suke jinkirta bayar da kudin zakka ne akwai da yawa wadanda za su fitar da zakka amma sai su aje ta a hankali suna bayarwa kadan 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 kuma ne sun ga wancin ya zo musu da bukata sai su dauka a ciki su bashi ba su taba kudin su ba za su kudin suna dan aje idan kawai har wata shekara ta zo gurin ba bai kare da nazar wanda kuma wannan ba halal bane haramun ne kudin mutane ne ka rike kake ba da su a hankali a hankali tare da cewa ga mabukatan nan kuma masu haƙƙin abin gasanin gaban ka suna yawo sai dai mutum wani abu ya kawo shi shi ma in yana da damar ya iya maka tambaya yana da access da kai kila wani yana nan baya da zai iya zuwa ma wajen inda kake to wanda suna toshe bukatun su ne ko suna toshe karbuke su ne da kudin zakka wannan baya halatta to irin wannan in ta faru ya ajiye kudi na zakka timi tili kuma har aka zo wani abu ya faru sai kuma ya dawo kan na zakka sai ya cinye wannan baya halatta
to mallan Allah ya saka rankari masu sauraron mu da kallon mu take take da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar da mun ce malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Mari Jalle OYM babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kano Kano wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ana sajira sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.